ya kira sallah wata rana wanda ranan yi kware a kuma faƙala ala sallu fi rihab, sai ya ce mutane ku yi sallah a cikin haimominku, a cikin tents ɗinku. Matan ana cikin tafiya ne, an tsaya kowa cikin tent ɗin shi, wani yana kan abin hawan shi akan haudaci ɗinsa, haka wasu sun yi tent ɗinsu. To sai na Umar ya ce kowa ya tsaya ya yi sallah a inda yake, amma a cikin kiran sallan ya faɗa. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة. يأتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يأكسن شيء ينام ميكرا صلى أمرني إذن يزم داري أكوي سيني كما أكوي روان سما. يقول يأتي ممتعني على صلو في الرحال كي صلى أتكين رحال أنكو. Watan wannan yana nuna malamai sun yi sabani, an faɗi magana biyu. Wasu suka ce shin yana nufin ala sallu fi rihali furada, watan kowa ya sallan shi kadai, koko duk inda kuke in ku biyu ku uku ne ku yi sallan ku, ku bar sallan jama'a gaba daya, koko ala sallu fi rihali ku bi sallan liman daga inda muryan shi yake iso muku, watan inda muryan ladani mai daga muryan liman yake iso muku. To anan watan an yi sabani, amma dai duka kaul biyu din ingantattun aqwal ne, amma mafi inganci shine ku bi liman daga inda kuke. Idan dai har muryan liman din zai iya isan maku, kamar yadda muryan mai kiran sallah ya isa maku, ya har yake ce maku ala sallu fi rihali, to shikenan daga inda kuke za ku iya bin liman. Wannan yana jawwaza ma malamai da dama wanda suka yi fatawan cewa jarul masjidi, watan da ake cewa la salata li jaril masjidi illa fil masjidi, to jarul masjidi wani uzuri zai iya sawa idan loudspeaker, sautin loudspeaker zai kai masa, to sai ya yi sallan shi daga inda yake. Sai dai kuma idan har ya haka ya rasa ladan jama'a, afwan, ya rasa ladan khutba, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana share mashi da dukkan takawa daya wani zunubi, kuma ana rubuta mashi dukkan takawa daya wani lada, to ya rasa wannan lada. Saboda haka dai watan idan da uzuri, wani uzuri mai karfi kaman wannan lailatul zatu matrin ko makamancin wannan, ya halatta. Ko ko mata, kamar yadda muka sani sallan mace a cikin uwar dakanta shine mafi lada kan sallanta a cikin masallaci, ko da masallacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda yake a cikin hadisi, ko sallanta uwar dakanta yafi mata ashirayi yafi mata a tsakar gida, a tsakar gida yafi mata a masallacin anguwansu, a masallacin anguwansu yafi mata a masallacin manzon Allah. Reversal order, ko kaga sabanin haka ne na namiji. To akasin haka, to idan har za ta zauna a uwar dakan kuma ta sami jama'a din, to kaga ta sami duka abubuwa guda biyun da ake nema. To malamai suna ganin cewa ya halatta za ta iya bin sallan jama'a daga cikin ɗakinta, watan duk da an ce sallanta uwar daka yafi mata, ba ana nufin dole kuma ta yi ita kadai shine kuma mafi lada ba. Wurin da take ne, illan da yasa aka ce ta yi uwar daka yafi, saboda muzahama da maza, saboda zuwa tana za ta iya fitinan wani ko ta fitinu da wani. To idan har ba za ta fito inda za ta fitina ko ta fitinu ba, za ta zauna cikin ɗakin ta ta yi sallah, to ta yi sallanta a cikin ɗaki ta biliman ta laspika, to shi ma kuma min babi aula zai zama yafi mata, saboda ta sami ladan duka biyu. Kuma iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna sallah da sallan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga cikin ɗakuna, ko da yake ɗakunan su suna cikin masallaci ne. To kuma dai watan mahallu shahid har yanzu a cikin wannan shine shigar da wata kalma wacce bata cikin kiran sallah, a cikin kiran sallah idan darura ta haifar da ayi haka ne. Wa haddathani an malikin an nafin an abdullahi umar kana la yazidu ala al-iqamati fi as-safari illa fi as-subhi fa innahu kana yunadi fiha wa yuqim wa kana yaqulu innamal adhanu lil-imami alladhi yajtami'u an-nasu ilayhi. Wannan mas'ala afwan watan an ruwaita daga Malik, daga Nafi, daga Abdullah ibn Umar, ya kasance baya karawa akan iqama, watan in sallah zai yi sallah in dai ba cikin jama'a bane, ba masallacin jama'a da ake taruwa bane, to kawai iqama yake yi, watan shine a cikin tafiya kenan, sai dai a sallan asuba kadai to shine yakan yi nida'i sannan yin iqama. Fa innahu kana yunadi fiha wa yuqim, watan yana yin azani yakan kira sallah sannan yazo yi iqama. Wa kana yaqulu, kuma ya kasance yana cewa innamal adhanu lil imami alladhi yajtami'u an-nasu ilayhi, ai adhan watan kiran sallah an sa shi ne ga masallacin da mutane ke taruwa su zo su yi sallah, amma matukan ba masallaci ne da ake taruwa a yi sallah ba, to ba wani maganan a ce sai an yi adhan. Wannan mas'alar
matsala ce ta sabani kamar yanda muka ce watan malamai sun yi sabani wasu na ganin ko kai kadai zakai sallah sai ka kira sallah ko kai kadai ne kuma akwai hadisi da suke nuni da wannan wasu kuma suna ganin a kiran sallah ana yin shi ne kawai a masjidul jama'at watan in ya zama masallaci ne da ake tunanin mutane za su taru watan wanda suka kalli hikimar kiran sallah to banda sallan asuba wannan shine mazhaban malikiya wannan mazhaban na biyu wannan fahimtar na biyu din nan cewa kiran sallah ba a yin shi sai a masjidin da jama'a suke taruwa amma kuma ba laifi in mutun ya so yayi din shi kadai ba damuwa wannan kuma cewa ba damuwa wata asali ce a cikin mazhaban malikiya da ake cewa mura'atul khilaf watan kula da sabani imam malik al'adansa idan yayi sabani da wani imam wani daga cikin manyan malaman musulunci wanda ake itibarin sa imam malik yace abu ba kyau wancan mutumin yace abu mustahabbi ne abin so ne to imam malik sai ya dawo yace to abin ba laifi wato mubahi ne saboda dai a bayyaka fajuwa watan a takura fadin sabani tsakanin al'umma saboda in yace ba kyau wancan yace da kyau to kuma kaga ai in mabiyin wannan yazo yayi anan sai ya zama abin rikici to shikenan sai zai ce to abin ba laifi ya tashi ga ba kyau makruhi ya kuma mubahi saboda mura'atul khilafi kula da sabani na da'ima Allah ya kara masa yarda to Imam Abdullah ibn Umar Imam Malik yana cikin wanda ba su saba man matafiya duk inda aka ce fahimtar Sayyidina Abdullah ibn Umar to galiban shine fahimtar Imam Malik Allah ya kara masa yarda to shi ma mazhaban shi shine wannan sai dai a sallan asuba kadai sallan asuba kadai dalili karbu manta zamanin su ba fitillu ba haske saboda haka idan mutun yace zai yi sallah bai kira sallah ba kila zai yi sallah a gefen shi da wani yana kwance bai sani ba shi ma zai nashi daban ko kuwa a kila akwai wani ya bace yana son ya ji inda zai ji kiran sallah sai ya zama shi dalilin da zai taho ya san cewa ga dan uwan shi musulmi su zo su hadu su karfafi juna to shi yasa ya zama a sallar asuba an so a kira sallah din saboda duk inda musulmi yake shi ma yana cikin tafiya kaga in ya ji kiran sallah ya san ga ƴan uwansa sai ya zo ya hadu da su wallahu a'lam وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن أروة عن أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فألت وإن شئت فأقم ولا تؤذن قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن أروة وإمام مالك يروي تلك هشام بن أروة shi ya ruwaita daga babansa shine Urwa ibn Zubair Allah ya kara masa yarda yace shi kanshi dai baban nasa tabi'i ne ba sahabi bane yace idza kunta fi safarin idan ka kasance a cikin tafiya fa in shita an tu'adhdhina wa tuqima idan ka so kai kira sallah sannan kai ikama saboda hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna idan mutun yana tafiya in ya kira sallah Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo mishi mala'iku kaman tarin duwatsu su zo su yi sallah tare da shi to fa'alta ka aikata wa in shita idan ka so kuma fa'aqim wala tu'adhdhin kai ikama ba sai ka yi kiran sallah ba qala yahya imam yahya yace samitu malikan yaqulu inaji imam malik yana cewa la ba'sa an yu'adhdhina ar-rajul wa huwa rakibun ba laifi mutun yayi azan ya kira sallah alhali yana kan dabbar sa yana kan abin hawan sa watan azan tana kaman matsayin sallar nafila kenan ko sallar nafila kaman yanda muka sani babu laifi mutun yayi ta yana kan abin hawan sa musamman matakan lokacin da ya fara fuskanta cikin sallah ya fuskanci alƙibla to koda ta yi inhirafi daga alƙibla daga baya ba zai bata masa sallan sa ba to haka kiran sallah shi ma babu laifi a yi shi koda ana kan abin hawa wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id an sa'id ibn al-musayyab annahu kana yaqulu man salla bi ardin falatin salla an yaminihi malakun wa an shimalihi malak فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال أرويتا لك مام مالك لك يحيى بن سعيد شيني على أنصاري كينا لك سعيد بن المسيب دم من سنده سعيد بن المسيب أنه كان يقول يا كسن تينا تشيوا كاكت الدنان أنتي سعيد بن المسيب يفلا سعيد بن المسيب تابعيني باما صحابي بني تو أما وندم مسألة واتا مسألة لا دادة سكي Allah ya kunsar da su cikin ibado mas'ala ce wacce tabi'i ko sahabi ba zai iya fadin ta da gaban kansa ba so da ka duk da gashi maganan an jingina masa Ibn Musayyab ba ce qala qala an Umar ibn al-Khattab masalan anna Rasulullahi qala ba to amma irin wannan maganan dole ka ba su hukuncin marfu' saboda mun sani Sayyidun Musayyab ba zai kirkiri magana irin wannan ya fadi ba kuma ba haƙƙin sa ne Allah ya ƙara masa yarda fadin irin wannan hukuncin ba wato abin da yake cewa hadisin shine man sallabi ardin falatin wanda ya salla a ƙasa wacce take mai fada mai fadi wato kaman daji kenan salla an yaminihi malakun a cikin daji a damansa wani mala'ika zai yi salla wa an shimalihi malakun kuma a hagunsa wani mala'ika zai yi salla tare da shi kenan fa idza azzana wa aqama idan lokacin da zai yi sallan ya zama ya kira salla kafin yi salla sannan yi iqama to salla wara'ahu min almalaikati amsalul jibal a bayansa mala'iku kwatankwacin duwatsu watan saboda yawan su da tarin yawan su za su yi salla tare da shi a bayansa a kamar yadda muka ce kaga wannan nassin daga ji ta san ba magana ne da sayyidina sayyidul musayyab ya fade shi da fadin kansa ba kuma wannan yana nuna mana cewa magabata suna faɗin magana ba tare da sun yi isnadin shi ba da karkaji idan ka ji wani bawan Allah ya faɗi wata magana karka ɗauka maganan kansa ne zai yi magana ce wacce yake ya ji ta mai asali musamman irin waɗannan maganganun da mutum baya kirkiransu akwai maganan da mutum zai faɗi a ce wannan maganan bai da asali amma duk da wannan maganan gashi a zahiri mursali ne ba ma za a ce mursali ba watan a zahiri maqtu'i ne to amma za a bashi hukuncin hadisi muttasili musnadi ingantacce dan mene domin wannan maganar da hadisin ya kunsa Sa'idun Musayyab ba zai fade shi da gaban kansa ba wallahu a'lam watan idan yayi azan watan dai wannan yana nuna mana cewa ayi azan din yafi lada saboda idan kai azan din zaka kira mala'iku in baka kira mutane ba to mala'iku za su zo su yi sallah tare da kai kaga anan an yi maganan nida'u fi safar amma ba a yi maganan wa ala ghairi wudu'in ba in muka lura a babin gaba daya ba hadisin da ya nuni da matsalan me yasa aka kawo wa ala ghairi wudu'in ko to abin da ya nuni da wa ala ghairi wudu'in a ciki shine la ba'sa an yu'adhina ar-rajul wa huwa raki'un kalman da Imam Malik ya faɗa a can cewa babu laifi mutum ya kira salla yana kan abin hawa wannan shi ake cewa fiqhun nass Imam Malik aran sai ya fahimci wannan shi ne bambancin faqihi da muhaddisi da kuma wanda Allah subhanahu wataala ya azurta shi da hada biyu Imam Malik sai ya fahimci a daga cikin wannan hadisin to tunda an ce la ba'sa an yu'adhina wa huwa rakibun ta kaga bai ma riga ya sauko daga kan abin hawansa yana cikin tafiya kila har yayi bacci tunda cikin dare ana maganan tafiya ne to kaga baya cikin alula kenan tunda huwa rakibun yana cikin kan abin hawansa zai zo yana cikin tafiya kafin ya kai inda zai tsaya sai ya kira sallah lokacin da ya kai inda zai tsaya sai ya tsaya ya sauka ya alula sai ya iqama ya sallah to kaga anan ya nuna mana cewa watan za a iya kiran sallah ba alula kenan duk da nassi kwata-kwata bai faɗi wannan ba in mutum ya zo yana dubawa idan ba wanda Allah ya sa mai fiqhun nassin bane to ba zai ga to ina maganan kuma ala ghairi wudu'in da aka kawo a cikin asalin babin wannan yana daga cikin abubuwan da suke burge manyan malamai da Sahihul Bukhari so da yawa Sahihul Bukhari Imam al-Bukhari in ya kawo tarjuman babi yace babu kaza zai ka shiga babin ka nemi wannan matsalar ka rasa a zahiri to amma kila yana connecting din matsalar da wani abu ne mai nisa wanda yake sai malamai masu zurfin ilimi za su ce to ai nan wajen da Imam Malik ya faɗi wannan maganan to yana kokarin ya nuni da kai zuwa ga wani hadisi ne wanda kila sai ka karanta kuma hadisai dubbai sannan zaka isa zuwa ga hadisin shi yasa ya kawo wannan hadisin a cikin wannan babin wallahu a'lam babu qadr as-suhuri min an-nida watan wannan babin yana magana akan bayan kiran sallah watan na daidai me yayi tsakanin kowace kiran sallah da iqama a ka'ida tsakanin kowace kiran sallah da iqama malamai sun ce mafi karancin abin da ya kamata ya zama a cikin su shine abin da zai isa mutum ya taso makwabcin masallaci ya taso ya shigo masallaci ya nafila raka'a shine mafi karanci to menene tsakanin kuma kiran sallah na farko wanda muke ce ma watan kiran sallan farko wanda wasu suke yin as-salatu a cikin ta wasu kuma basu yarda da yin as-salatu a cikin ta ba kamar yadda muka ce an yi sabani a cikin wannan matsalan wato wasu malamai sun tafi akan cewa as-salatu khairu minan nawmi ana fadin shi a kiran sallan farko wasu sun tafi akan cewa as-salatu khairu minan nawmi, ana fadin shi a kiran sallah na biyu wanda shine mazhaban malikiyya. Abin da ya kawo wannan sabanin kamar yadda nayi bayani a baya, kuma nace in mun zo kan wannan hadisin zamu ƙara bayani, shine wane ne a kiran sallan shi yake cewa as-salatu khairu minan nawmi? Ya inganta, ya zo a hadisi cewa Bilal ne, kamar hadisin shi sayyidina Umar an ce Bilal ne wanda yaje ya azana ci shi din, kuma ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Bilal ya kira sallah ya tafi biya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci fada masa wannan kalma as-salatu khairu minan nawmi. To idan Bilal ne, to Bilal a irin wannan hadisin yana nuna shi yake yi cikin dare, shi yake yi da farko kamar yanda ya zo a wannan hadisin. Saboda haka sai wanda suka rike wannan hadisin suka ce to kiran sallar farko ne za a ce as-salatu khairu minan nawmi. To amma kamar yanda nace a satin da ya gabata, hadisin sahih Ibn Khuzaima ya ce Ibnu Ummi Maktumin shine yake yi cikin dare, Bilalu shine yake kiran sallan karshe. Kuma nace hankali, duk da wannan hadisin kaga su ma Imam Malik kawai bai kawo hadisin Ibn Khuzaima ba, da wasu malamai kamar Ibn Abdul Barri ma sun tafi akan cewa hadisin Ibn Khuzaima akwai qalbu a ciki, akwai waham. Amma Al-Hafiz Ibn Hajar yace babu waham. Abin da yasa yace babu waham, saboda Sayyida Aisha, nana Aisha ta ce sayyidina Abdullahi ibn Umar shi ya kalbu, shi ne ya juye isnadi a nan wurin, Bilalu shi yake yi a ƙarshe, Ibn Ummi Maktumin shi yake yi a farko. Na ce hankali kuma ya fi yarda da wannan, shi sabanin wannan din cewa Bilalu yake yi a ƙarshe, Ibn Ummi Maktumin yake yi a farko. Me yasa hankali ya fi yarda da wannan? Domin wanda baya gani shine kawai zai tashi cikin dare, tsakiyar dare ya dauka asuba ta yi kwada kiran sallah, ko ba haka ba? Saboda baya gani. Saboda haka sai a ce to shi idan ya kira sallah kar ku kula, saboda shi baya gani, bai san asu lokaci yayi ko lokaci bai yi ba, kawai shi zai gina da yayi bacci, ya huta, ya tashi, ya zaci cewar lokacin asuba yayi, saboda haka kawai sai ya kira sallan asuba. Saboda haka sai aka ce to kada ku damu da wannan, ku dakata da cin abinci don kun ji kiran sallansa, ku bari har Bilal wanda yake gani ko ya san asuba ta yi ya kira sallah tukuna, sannan sai ku ya san alfijir ya kira sallah tukuna, sannan sai ku dakata da sahur. Ina fatan mun fahimci nassin da kyau, mun fahimci matsalan watan sabanin da kyau. Domin idan har aka ce Ibn Ummi Bilal ne zai tashi cikin dare ya kira sallah kafin shigar lokaci, alhali mun sani kowace sallah ainihin kiran sallan ta, sallan asuba ana kiran ta kafin shigar lokaci kamar yadda muka ce, amma kira ne na a tashi a shirya ba shine ainihin kiran sallan ta ba. Kiran sallan ta shine wanda ake yi bayan alfijir, shine ainihin kiran sallah. Domin ka'idan kiran kowace sallah sai lokacin ta ya shiga, mun ce banda asuba, amma asuba abin da yasa ta zama istisna'i saboda wannan mutanen biyu suna kira. Ibn Ummi Maktumi ne a kira, kuma manzon Allah baya hana shi, zai kira sallan shi. To kaga wanda yake bacci sai ya tashi, domin shi bacci yana da wani abu, kafin ka tashi ka gaba miƙa, ka miƙe kila da dan lokaci. To saboda haka sai ai maka irin na tunatarwa albashika, kafin dai koya ake ciki a kira sallar alfijir, mutum ya watsake, ya bude idansa, ya tashi. To dan haka dai ko da yake Imam Malik wannan hadisin ya kawo na Bilal cewa shi yake kira cikin dare, to amma hadisin cewa Ibn Ummi Maktumin yake kira cikin dare yafi dacewa da hankali. To idan kuwa har haka ne, to kiran sallah, domin ijma'an dai Bilal shi yake cewa as-salatu khairu minan nawmi, ijma'an wannan malamai sun ijma'i, ba Ibn Ummi Maktumin bane. To idan har Bilal ne, to a kiran sallah na ƙarshe yake fadi. Ina fatan mun kula. Saboda haka zai yi Imam Malik ya kawo wannan hadisan, amma ba yana nufin don bai gina mazhaban shi kuma akan wannan hadisan ba, ya gina mazhaban shi akan ɗaya hadisin na sabanin wannan hadisan. Ina fatan mun gane. Imam Malik ya gina mazhaban shi akan sabani, wannan yana daga cikin adalan magabata. In dai abu ya inganta za su kawo shi yanda yazo, ko da ya saba da mazhaban su, to amma kuma na mazhaban nasu yafi zama wanda yafi inganci, wallahu a'lam. To inna Bilalan yunadi bilailin, kamar yadda muka ce dai Ibn Ummi Maktumi ma yazo da wannan lafazin, inna Ibn Ummi Maktumin yunadi bilail fa innahu rajulun barir ko fa innahu rajulun a'ma fala na fakulu washrabu hatta yu'azina Bilalun, wallahu a'lam. Yunadi bilailin yana kira cikin dare, fakulu washrabu, wannan ana magana ga masu azumi ne, ku ci ku sha hatta yunadi Ibn Ummi Maktum, har Ibn Ummi Maktumin ya kira sallah. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت الرويتا لك إمام مالك لك ابن شهاب لك سالم لن عبد الله ابن أمر كينا سالم إيكي تيوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سالم شما تابعيني بيحضر من ذا الله إرادة من شان الله استبتع غريشو kuma ma a hadisai idan Imam Nafi' ya ruwaita hadisi daga Ibn Umar shi almajiri ne Salim ma ya ruwaita hadisi daga Ibn Umar shi da ne to malaman hadisi duk da dukan su ingantattu ne amma malaman hadisi suna kaddamar da hadisin Nafi' an Abdullah ibn Umar akan hadisin Salim an Abdullah ibn Umar yace manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi yace inna bilalan yunadi bilay fakulu washrabu hatta yunadi ibn ummi maktum bilal yana kiran sallah cikin dare ku ci ku sha har sai kun ibn ummi maktum ne ya kira sai Salim ya ta'lili kamar inda nace wannan hadisin sai nana Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce sayyidina Abdullah ibn Umar da ya faɗa hadisin yayi kalbi cikin mata ne watan ya sai mai da bilal wajen ibn ummi maktum ya mai da ibn ummi maktum wajen bilal asalin hadisin shine inna ibn ummi maktum yunadi bilayl wannan kalbu cikin matani abu ne shararre mun ba da misali a satin da ya gabata shi hadisi ingantacce muttafaqun alayhi ko wanda yake sadaka mutanen da Allah yake son su yake musu inuwa wanda yake sadaka daman shi har daman shi bata san abin da hagunsa ke bayarwa ba ko haka yazo a hadisi sahihi amma ainihin sawab din shi kuma kamar yanda yazo a wani hadisin ingantacce har hagunsa bata san abin da damansa ke bayarwa ba dan haka ba wani abin mamaki bane a sami kalbu wato a kaddamar da wani a cikin nassi ko wata kalma maimakon wata dan haka abin da sayyidatuna Aisha ta tafi zuwa gare shi kenan cewa akwai kalbu a cikin wannan mutane dan haka dai ibn bilal shi yake kiran sallah a karshe so da aka kiran sallan karshe as-salatu yake قال وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى wannan maganan Salim ne shi dan Abdullah ibn Umar fahimtan sa sai yace ibn ummi maktum ya kasance mutun ne makaho baya kiran sallah watan ibn rajulan bazan ce makaho baya gani ko da ido la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta baya kiran sallah har sai an ce masa kawai gari watan ka tashi ka kira sallah kenan Allah ya kara masa yadda duk dai mun san wane ne Ibn Ummi Maktum wanda suran Abasa ta sauka a kansa babu ma jaa 50 ta his salat to wannan duka abin da muke karanta a baya ba shiga cikin sallah ba shiga cikin sallah abin da yake shigar da mutun cikin sallah shine takbiratul ihram matakan ba a yi ta ba ba a fara sallah ba abubuwa ne na muqaddimat kafin shiga sallah dan haka da azan da iqama duka ba cikin sallah suke ba suna wajen sallah ne shi yasa so da yawa ma za ka ga Bilal Allah ya kara masa yadda yana azan yana iqama tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya ma da ya hango sayyidina Rasulullah yana fitowa zai ta da iqama saboda liman in ya zo ya tsaya ya ta da iqaman to shine ainihin shiga cikin sallah حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان يفعل ذلك في السجود الرويتا وكان لا يفعل ذلك an ruwaita daga Yahya daga Malik daga Ibn Shihab daga Salim dan Abdullah daga Abdullah ibn Umar cewa manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance idan ya bude sallah watan zai shiga cikin sallah rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi zai daga hannayensa zuwa watan mankibaihi kafadun sa wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadhalika idan ya dago kansa daga ruku'u ma zai ƙara daga hannayen nasa hazuwa mankibaihi watan anan malamai sun yi maganganu wani riwaya ya zo a haka kamar yadda muka gani wani riwaya kuma ya ce watan kaga in aka ce hazuwal mankibaini kaga haka hazuwal mankibaini ne haka hazuwal mankibaini ne to hazuwal mankibaini na kiran na tada ihrami na farko haka watan saman su hazwal mankibaini na biyu in an taso daga duk ruku'u da sauran su shi kuma haka zuwa nan to sai aka yi jami'i tsakanin riwayoyin guda biyu gaba daya na rafahuma kazalika zai kara daga su nan kamar yadda muka sani watan a'imma sun ce abin da yasa ake daga hannu in an zo takbiratul ihrami shine watan lokacin da ba yake cewa Allahu akbar yana nufin dukkan wani Allah ya tattara shi ya maida shi bayan sa shi yasa sai ka dauki hannunka haka ko sai ka tattaro dukkan komi sai ka maida shi baya illa Allah saboda ka yanzu anan almusalli yunaji rabbahu dukkan wani Allah da dukkan khayalat dinka da dukkan tunane-tunanenka da dukkan wani abu wanda ba Allah ba ko menene to yanzu kuma ya koma baya to Imam Malik duk da shi ruwaito wannan hadisin shi bai kasance in ya taso yana yi ba yana yawan yi ba amma Imam Shafi'i shi duk in ya taso sai yayi abin da yasa Imam Malik karfin himman sa ne saboda duk sun fahimci watan manufan da yasa ake haka din to su Imam Malik shi ya kalli cewa to ya za a yi ma mutum bayan ka riga ka maida duniya baya sannan ta kara shigo maka kuma cikin sallah saboda ga tunda aka maida ta farkon nan ta riga ta koma baya saboda haka ba maganan kuma ta kara dawo balle a kara daukan ta maida ta saboda haka ya kalli matsayi irin nasu na masu karfin himma na manyan mazaje cikin ibada ko irin su Sayyidina Abdullah ibn Zubair kamar yadda muka fadi wanda ya zo yana sallah a Kaaba Hajjaj ibn Yusuf ya zo da majaujawa ana ji harbin shida kibiya ana jifan shi har sai da jifa ya rusa ginin Kaaba amma bai tsayar da sallah ba ko ya gaggauta ta yana sallan shi cikin natsuwa sai dai idan da sallah wanda wasu ma riwaya sun ce yakan sauke Qur'ani a sallah a raka'a biyu kan yi sauka in ya faro raka'an farko ya fara sai ya dire kafi in ya dauko daga kafi kuma a raka'a ta biyu sai ya dire nan sai kada mu dauki abin mamaki amma inda nake cewa wannan kusanta ne da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in muka tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta aswaru tuwalu a karanta bakara a raka'a daya yanzu ka kaddara yanda zai yi a karanta bakara a raka'a daya ka jima ne to saboda hasken ne za a karanta da natsuwan da komai amma Allah zai albarkaci lokacin ya yalwata shi yanda kuma za ta karanta an ba kowane harafi haƙƙin shi kuma lokacin ya yalwata an yi abin ina yawan gaya ma 'yan uwa kisan Hajjaju Hajjajun nan ba wanda ya zo har ya rusa Ka'aba dan barandan Banu Umayya amma saboda yana da ayyuka masu kyau shi yi mu Qur'ani da muke karantawa dugu da wasali to wannan Hajjaju din duk da abubuwan da yayi kuma saboda zamanin shi ya kusa da zamanin sahabban manzon Allah ya kusa da zamanin hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce wata rana an taba zuwa aka tambaye shi zai hawo minbari aka ce mishi kalla nawa ne a Qur'ani ya daga kafa zai daura akan minbari hawa na uku sai ya ce to ni dai yanzu haka daga daga kafa na zuwa saukewa na karanto daga bakara zuwa kafi ban sami ko daya ba so haka in zaka same ta ka same ta daga kafi zuwa nasi to Hajjaju ba to ina ga waliyansu Hajjaju amawansu kenan amawansu watan na wannan magabatan amawa kenan wannan shi Hajjaju yana cikin amawa to in har zai sami wannan mukami to ina ga kuma manyan waliyansu da saboda haka dai suna da cikakken tumani na cikin ibada dukkanmu mun san kissan Abu Talha al-Ansari wanda yana sallah ne gonarsa ta dabino ta fado zuciya yace ya rasu
tsakani na da munajati na da Ubangiji
to saboda haka su in suka riga suka maida ta bayan nan ta koma sai kuma an ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko assalamu alaikum kadai dan ayin sallama da yace assalamu alaikum amma ya inganta a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta dama a ce kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta hagu ya inganta ko ta gaba da ta hagu ya inganta ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tanan
assalamu alaikum wa rahmatullahi kadai ba wa barakatuhu tana duka sun inganta amma kamar yadda muka sani shehu mu yayi bayani don cikin ramadan daqiqa cikin wannan matsalar cewa ai abin da yasa imam malik shi yake sallama daya yace assalamu alaikum kadai shine sallama saboda ai duka ce assalamu alaikum ka riga ka ta sallah saboda ka dayan da zaka kara a wajen sallah kai ta dan ka ka so kai abin ka kai ba kai duk dai amma dai ba cikin sallah take sallan abin da zai fitar da kai daga sallah shine wannan assalamu alaikum kun kwara daya ka fito daga sallah shi yasa kace mutane ma assalamu alaikum ai al-musallin na shi rabbuhu ba yake magana da kowa sai Allah sai ko sai Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ayyuhan nabiy ko wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shi kadai ne kake ma magana kana cikin sallah assalamu alayka ayyuhan nabiy amma ba shi ba to Allah kadai ake munajati da shi a sallah to tunda kake munajati assalamu alaikum to ya fito daga cikin sallah wasu sun ce assalamu alayka ayyuhan nabiy nan zamanin manzo Allah ake fada daga baya an daina fadi to anan wurin akwai iskali akwai magana ne na farko in dai har zamanin manzo Allah ana fadan to shikenan zamanin manzo Allah ana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sallah ko ba haka in dai har ana fadi an yadda ana fadin to ana yi zamanin manzo Allah ana magana da manzo Allah a lokacin da mutum yake cikin sallah kuma a zuciya a zuciya ake mishi magana to idan har za a yi magana manzo Allah sallallahu magana a zuciya a ce assalamu alayka ayyuhan nabiy ka kaddara ma a hadaran sa inda masallacin sa ake sallah aka ce mishi assalamu alayka a zuciya to ai ko kai ne cewa bayan wafatin shi za a koma cewa assalamu alayhi ko alaina to ai wannan magana dake kana kara ma kuna mana matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kana kokarin kai ka nuna cewa ba za a ce wancan ba dan ma'ana wai ashe har daga zuciya ma ana magana manzo Allah na ji yana amsa ba ko ba haka ba sai dai a zuciya ki assalamu alaikum din ba a bayyana ba din kuma ba ya ji ba ya amsa to me yasa ba in cika shi da rafiqul ala aka daina cewa ko ba haka ba din ba ya ji ba ya amsa ba to me yasa bayan wafatin shi aka daina faɗi shine irin matsalan da nake yawan fadi kanta wasu duk mutumin da yace maka za a yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake rayi saboda hadisin amma bayan da za a yi a raunana hadisin amma bayan intikalin shi da rafiqul a'la ba za a yi ba to wannan magana kufrul iljamil lazimin maganan kafirci ban ce wanda ya faɗa ya kafirta ba amma lazimin maganan ma'anar da maganan ta kunsa kafirci dan abinda magana yake cewa wai manzon Allah yake yi ba Allah ko manzon Allah ne mai yi ba Allah kaga duk wanda yace manzon Allah yake yi ba Allah ba ai ya kafi domin idan har manzo ai tawassuli da manzon Allah ya amfani mutum lokacin da manzon Allah yake rayuwa kuma ai tawassuli da manzon Allah yake amfana mutum bayan wafatin manzon Allah to ya nuna manzon Allah yake yi shi yasa lokacin da yake raye amfani da yayi wafati bai amfani ba ko kuma mafi saukin magana ganin idu wal iyazu billahi Allah ke ma manzon Allah ko shine mafi sauki a haku dararai kenan ganin ido ne dan yana raye ana yi da yayi intiqali ila rafiqil ala sai Allah ya daina to in dai ba dayan biyun nan bane in dai ba ɗayan biyun nan bane to ba na uku kuma za ka yi tawassuli da manzon Allah a rayuwarsa da bayan wafatin sa in dai ba ɗayan biyun nan bane ba manzon Allah ke yi ba Allah ke yi to inna Allah hayyun la yamut ba kuma ganin ido ne ta sa Allah ke ma manzon Allah ba da ya intikali da rafiqul a'la wal yawm billahi wal iyad billahi to in dai ba ɗayan biyun nan bane to ko dai za a yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai an yana raye wanda ya inganta a hadisi an yi tawassuli da shi yana raye to za a yi tawassuli da shi ba da intiqali ila rafiqil a'la ba ta da shiga cikin sabanin rayuwar shi bayan intiqali ko rashin rayuwar ba watan a tsaya a cikin wannan matsalar ita kare to ala kulli halin an ce assalamu alaikum to kaman an fito daga cikin sallah ne dan haka imam malik yake ganin to ai ka kara fadi ko zaka fadi ce dari dai ka riga ka fi sallah ba cikin sallah ka fada ba ko saboda haka yake ganin cewa so dai zaka fada wallahi alim to dai duka wannan sune irin kananan sabanin da suke tsakani shi kuma mu shafi sai ka li akhawatir din kananan mutane almajirin irin mu bayan Allah masakin galaba sai yake cewa ai duk dagowa ka kara mai duniyan nan bayan domin da ka dukar da kai baka akalla bai idan ka baya kallon zakari ku baya cikin mutane ka dago to izauri ka mai da ta ba in zaka tafi ka maida ta baya shine shi sai yace dai amma dai abu dai manufa dai suka kalla wannan ya fadi wancan wannan ya fadi wancan wato wannan ya kalli udubul himma na manyan bayi kamar irin kissan sayyidatuna Aisha da sayyidina Abubakar ko wanda mutane da yawa ba su fahimta wanda lokacin da sayyidina Rasulullah ya zo ya mata albishir din bara'anta man sayyidina Abubakar yace ki tashi ki je ki gode manzon Allah tace ba wanda zan gode man sai Allah duk magana da yake duk magana da yake ita ta shiga cikin wani hali ne na shahudin binnar ubangiji sai take cewa ba wanda za ta gode man sai Allah wata ana ce mai abin alhal shi kuma sayyidina Abubakar yana cikin sabatin shi yana ganin ɗaya ɗaya biyu biyu saboda haka yake cewa ki gode ma manzon Allah wanda shi ne dalilin zuwan ni'imar gare ki so duk magana ɗaya ne wallahi fa'ala idan ya taso daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu wa kana la yaf'alu dhalika fi sujudi wa tambaya cewa sami Allahu liman hamidahu daga sujada kuma baya daga hannayensa kamar yanda wasu suke yi a sallah daga sujada wa haddathani an malik an ibn shihab an ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib annahu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi salati kullama khafada wa rafa'a فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله أرويتها لك إمام مالك لك ابن شهاب الزهري لك علي بن حسين بن علي بن أبي طالب علي بن الحسين قوايا سنشده سيدنا علي زين العابدي لن سيدنا حسين وانده يكي لك سنش ما من قاني وان إرين شيني وانده لوك تند أكا باش خلافة أكا مش بيع على خلافة ya yi farin ibada ga Allah subhanahu wataala daga shi ba zai iya wannan ba ya koma zuwa ga kawai yawaita ibadansa kuma jabal ne na ilimi wanda lokacin da yake raye dukkan malaman Madina gaba ɗaya a hannunsa suke daukan karatu saboda shi haske ne gare su cikin ilimi haske gare su cikin ibada kuma wannan hadisin yana mana nuni zuwa ga wani abu muhimmi wasu suna ganin sayyidina ibn shihab az-zuhri da an ce hadisi nashi ne dalili ne na kin karban hadisin saboda ibn shihab a ganin su kaman malamin gwamnatin banu umayya malamin gwamnatin banu umayya mun sani shine ya fara tara hadisai ma ko a littafi wa tambayan dai irin rubuta hadisai da magabata suka yi su sayyidina Ali ibn Abi Talib su sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As da sauransu amma dai duk basu mai littafi shi ya fara kokarin ya tara hadisan manzon Allah kamar yanda ya sayyidi yake fadi ko a wurin jami'i al-hadisi wal athar ibn shihab amir Allah umar to wato yana nufin Umar ibn Abdul Aziz dalilin wannan wasu mutane ba su karban hadisansa gaba daya to amma kaga abin sha'awa anan shi imamin wadanda ba su karban hadisin ibn shihab shi kuma anan daga wajensa ne ibn shihab ya ruwaito wannan hadisi dan ya nuna cewa su a wurin su ne gaskiya kawai suna daukan hadisi daga wajensa shi kuma sayyidina Ali ibn Zain al-Abidin Ali Zainul Abidin dan Sayyidina Husaini dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib ya kasance ko ya ce kaga Ali Zainul Abidin bai ga manzon Allah sai da insha Allah tabbata gare shi ba mahaifin sa ma malamai suna kirga cikin sigaru sahaba amma dir riwaya ana sa cikin sahabbai amma dir riwayar hadisin da ya ruwaito wato Sayyidina Husaini da Sayyidina Hasan duk riwayan hadisin da ya ruwaito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in bai ce daga wajen wani sahabi to wannan hadisin musali watan bai kai shekarun nakaltan ilimi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba lokacin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya wafati da haka duk hadisin da sayyidina Husayn ibn Ali yace qala rasulullahi ko anna rasulullahi to mursalini akwai wani wanda sayyidina Husayn yaji a wajen sa shine yake fadi ko kaman hadisan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a wajen sayyidina Hindu ibn Abi Hala dan sayyidatuna Khadija ne ko ba ta wajen sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka shi kaman watan dan uwa ne kawu ne ga su sayyidina Hassan da Husayn dan uwa ne ga nana Fatima alaihi assalam to amma ba ta mahaifi ɗaya ba to kaga hadisin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka tambaye shi ai kaga su ana kirga su cikin sahabbai amma sai ga suna tambayan a sifanta musu annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya ba su wannan tafsir dogon hadisi wanda yake fadin sifofin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bit tafsir to shi sayyidina ali zainul abidin ya kasance yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi salati manzo Allah kira da insha Allah saboda ga shi ya kasance yana kabbara a cikin sallah kullama hafaza wa rafa duk lokacin da ya duka ko ya daga wato in yi ruku'u zai kabbara in yi sujada zai kabbara in yi taso zai kabbara in yi zauna zai kabbara in zai miƙe zai kabbara haka kullama hafaza wa rafa anan masu ganin cewa jalsatul istiraha ba ta cikin hay'at din sallah wannan yana daga cikin hujjojinsu ijma'an daga sujada zuwa miƙewa kabbara da yake ijma to wannan hadisi kuma yace kullama hafaza wa rafa'a to idan har kullama hafaza wa rafa'a zai kabbara to kaga daga sujada zuwa tasowa zama rafa'a ko daga tashi zama zuwa miƙewa shi ma rafa'a to kuma ijma'an ba'a kabbara su biyu watan daga tasowa sujada zuwa miƙewa kabbara ɗaya dan haka sai ganin cewa in dai har kullama hafaza wa rafa'a yana kabbara to jalsatul istiraha ba ta cikin hay'atin sallah to kamar yadda muka ce dai mun yi bayani a satin da ya gabata cewa jalsatul istiraha wata hay'a ce wacce ta samu ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda watan shekaru saboda shekaru hay'an sallan mai shekaru mun karanta lokacin da muke bayanin fa inna min mustaqila wal khafifa hay'an sallan mai shekaru ba daidai da hay'an sallan wato wanda ke da shekaru duka har yanzu ko da mutum baya da sakin istiraha mazhabansa idan shekarunsa suka tafi Allah ya sa ya zama yana da jiki to ba zai taso daga sujada ya miƙe ba zai yi dole sai ya zauna sannan kuma daga zama kuma a tashi ko ba haka ba to wannan suke ganin cewa shi ne kuma mun yi dai bayani dalili ko mafi girma shi ne sayyidina Abu Huraira ya ga wani yana yi ko sayyidina Abdullahi bin Mas'ud duka dai ya inganta sun ga wani yana yi sun ce wannan ya tuna mana sallan manzon Allah wannan shi ne mafi girman hujja wato kamar yadda nake faɗi wannan shi ne fiqhun nas hujjan da masu cewa dole a jalsatul istiraha a sallah suke dogara shi ko suke cewa sai an yi jalsatul istiraha suke dogara shi to shi wannan hadisin shi ne hadisin da yake nuna mana jalsatul istiraha ba ta cikin hay'o'in sallah wannan hadisi domin mene sahabi ne ya ce wannan ya tuna mun sallan manzon Allah ka gano ni dukkan sahabbai ba irin ta suke yi ba dan da ita suke yi ba za su ga wani dattijo ya yi ce ya tuna musu ba to idan ko har za su ga wani dattijo ya yi ce ya tuna musu to ya nuna wannan abin baya cikin hay'atin sallah wani abu ne da ya faru saboda taqadumul umri kamar yadda muke cewa falam tadal tilka salatahu hatta laqi Allah wannan sallan bata gushe ba ita ce sallar sa har ya gamu da Allah subhanahu wataala wato har ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wato dukkan tasowan sa da tafiyan sa sallallahu alaihi wa sallama yana yin takbiri banda kaguwa daga ku kadai yana cewa sami Allahu liman hamida wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id an sulaiman ibn yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yarfa'u yadayhi fi salat an ruwaita daga imamu malik daga yahya ibn sa'id shine al ansar daga sulaiman ibn yasar cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana daga hannayensa a sallah wato in yazo takbiratul ihrami kenan a ganin wasu ko ko a in ya taso duk lokacin da ya taso daga wato ruku'u ko ya miƙe tsaye kafin ya tafi sujada wallahu a'lam wa haddathani an malik an ibn shahab an abi salma ibn abdurrahman ibn auf anna aba hurairah kana yusalli law fa yukabbiru kullama hafada wa rafa fa idan sarafa qala wallahi inni la ashbahukum bi salati rasulillah sallallahu alaihi wasallam arwaita daga imamu malik daga ibn shahab daga abu salama ta dan abdurrahman ibn auf ya ce sayyidina abu huraira ya kasance yana masa sallah fa ka kai kabbiru sai zama yana kabbara kullama hafada wa rafa'a kamar yadda hadisin sayyidina ali ibn sa'id duk lokacin da ya dinka lokacin da ya dago sallallahu alaihi wasallam fa idan sarafa idan yayi sallama ya ce sallah ka ce ya ce wallahi inni la ashbahu bi salati rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahi sallah ta ce kama da sallan manzon Allah shi ya yi wannan sallan da yake da Allahu a'lam to ala kulli halin dai saboda kasancewa shi sahabi ne yana nuna masa cewa yanda nake sallar nan in sallah dan haka manzo Allah sai ya ji shi Allah sai ya gari shi wa hadathani an malik an ibn shihab an salim ibn abdullah anna abdullah ibn umar kana yukabbiru fi salati kullama khafada wa rafa arwayi ta daga imam malik da ibn shihab da salim ibn abdullah ibn umar cewa shi sai na abdullah ibn umar ya kasance yana tabbara duk lokacin da ya duka duk lokacin da فحدثني أن يحيى المالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه فوق من جبينه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. Din ya ga wani ya daga daga an farko haka ya daga bayan abuwa haka sai ya ce ya sa so wai duk ga yanda za a yi duk ga yanda za a yi dan har hazuwar nan ce haka kaman wajen sujada in ka zo sujada ka sa hannayenka haka ka sa goshinka a saiti hazuwar manki bane ne dan yayi saiti da maniki butuna ta ta sama idan ka sa hannunka haka suka sauka saitin maniki ne ta nan saboda haka har yanzu dai hannayenka suna nan hazuwar manki bane dan haka duka hazuwar manki bane wallahi a'lam to sai na wallahi Umar ya kasance a takbiratul ihrami ta farko yana daga hannayensa hazuwar manki bane wato indai ka dawo haka ai hazuwar manki bane dan baka tafi haka ba in kai haka to kaga ba hazuwar manki bane bane ko kai haka ba hazuwar manki bane bane amma da haka duka hazuwar manki bane wallahi a'lam رفع إليه عز من كبيه وإذا رفع رأسه إذن يتغو كنسا واتن دقل رفعه ما دون ذلك سيئت أغاسو كسدا ندع واتن باية أغاسو يكي يندي يتغا وجن تكبيرة الإحرام عن مالك عن أبي معين وهب ابن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه خان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا أن نكبر كل ما خفضنا ورفعنا يأتي أروي ترى إمام مالك ترى أبو نعيم شيني وعب بن كيسان وأن مؤاسر أبو إمام مالك ني أما الشيخ روكا لن يجري إمام مالك أما ياغا مدى صحابي سوى جابر بن عبد الله يأي سوى الرندا واتن هل يأزو زامن إمام مالك شما إمام مالك قبني يرجي يساعد الشيشي kamar yadda muka sani daga cikin sahabbai akwai wanda suka rayu har zamanin har lokacin da Imam Malik ma ya kai shekarun da ya dauki hadisi illa bai hadu da su ba saboda ba a garin da suke yake ba kamar sayyidina Amir ibn Fufail ko to yake cewa Jabir ibn Abdullah ya ce ya kasance yana koya musu kabbara a sallah kala yace fa kana ya'muruna an nukabbira kullama khafadna wa rafa'na yana mana umurni ne kabbara duk lokacin da muka duka muka kai tafi kasa kaman wajen sujada ko muka dago kaman wajen tasowa daga sujada wannan dai duka hadisan suna magana akan matsala da waddadan an malikin an ibn shahab annahu kana yaqulu idza adraka ar-rajulu rak'ata fakabbara takbiratan wahida ajza'at an mujtaka takbira to wannan kuma yake cewa abu ita daga Imam Malik daga ibn shahab yana cewa idan mutum ya sami raka'a watan yazo ana sallah liman ya riga yayi ruku sai zai ce Allahu akbar ya tafi ruku to fa kabbara takbiratan wahida watan shine yace Allahu akbar kawai ya tafi ajza'at anhu tilka takbira wannan kabbaran da ya kwara daya ta wadatar masa ba za a ce koda ko ya ce yazo kawai ya sami liman na sallah ya haka ya ji ruku ya ce Allahu akbar kage amma ya riga ya tafi a cikin kusurin ku yace Allahu Akbar ne to wannan kabbaran da ya ta wadatar masa mun sani takbiratul ihram rukuni ne a sallah rukuni in ba a yi ta ba ba a da sallah duk mutumin da yake takbiratul ihram ba a sallan shi ba ya da sallah dole ya sake sallah to amma sai gashi wannan yazo liman yayi kabbara shi shi yayi daya to malamai suka ce kamar nan Ibn Shahab cewa wannan kabbara shike ne sai a dauke ta a matsayin mafi muhimmanci inda dai takbiratul ihram ma Allahu Akbar ake cewa wannan ma Allahu Akbar ake cewa to shike ne sai a dauki wannan kabbaran da yayi ta ruku a matsayin mun sani malamai sun yi sabani wasu na ganin idan liman ya riga ya ta ruku imamu ya zo to koda ya kabbara yayi ruku to bai samu wannan rukun tare da liman amma nan kauli ne mai rauni saboda a ganin su an ce man adraka raka'atan fakad adraka sajadata mu kula da ka'idar larabci ba man adraka al-imama raki'an ba su sun kalli tsantsan larabci ne kawai akwai bambanci tsakanin man adraka al-imama raki'an da man adraka raka'ata ar-raka'ata shine dukawa mun gane shine ar-raka'a raka'a raka'atan yayi wannan dukawa to wanda ya sami wannan dukawan da harda liman ya sami liman suka wannan dukawan tare an gane amma yana da bambanci da man adraka al-imama raki'an shine man adraka ruku'a kenan shi kuma wato wanda ya sami liman yana mai ruku'u shi kuma wani mutum ne da so that a zahirin lafazi na larabci yana tare da waɗannan mutane to amma aikin sahabbai da aka yi zamanin manzon Allah ya saba da haka domin zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya sami sahabbai ai sahabbai sun zo sun same shi a cikin ruku'u sun yi kabbara sun yi ruku'u kuma ya ce musallan sai bai ce salama wannan raka'an ba saboda haka sai zama aikin su ya fassara wannan hadisi wasu malamai ma suka wuce wuri suka ce ko da liman ya taso idan kafin ya je sujjada ka iya Allahu Akbar Allahu Akbar Rabb sami Allahu liman hamdu rabbana wa lakal hamdu duk bai riga ya tafi sujjada ba ka sami sallah saboda adraktar raka'at ka sami watan lokacin da ba a riga an tafi sujjada ba duk da wannan kauli ne mai rauni to amma dai a cikin malamai akwai wanda suka tafi zuwa ga wannan watan koda ya sami liman na tasowa ya samu ya sauri ya nashi ya tafi shi ma ya dawo tare da liman aka tafi sujjada to fakar adraka sallallahu alaihi wasallam saboda shi ma irin wannan akwai wanda suka yi haka sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai ce su saki sallan su ba ko da yake dai malamai suna ganin cewa ka'idar watan wancan ne shi wanda yace sun samu manzon sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan yana tasowa na liban watan an fassara wancan hadisin ne da kuskure amma ainihin abin dai shine an sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ruku amma dai ala kulli hali duka akwal din uku akwai wanda suka tafi zuwa gare shi qala malik wa zalika idza nawa bi tilka takbirati iftitaha as-salati wa malik ya kara fituhu a wajen yace amma fa sai idan yayi niyya da wannan kabbaran ya sa ta a matsayin kabbaran shi ta ihrami amma idan shi a matsayin wurin shi kabbarar ruku'u yayi to ya raka kabbaran ta biyo su da ihram amma idan aniyansa yayi niyyar ya bada wannan kabbarar ta ta zama ita ce takbiratul ihram to shikenan dan bai kabbarar ruku'i ba wasahul ma'mum ya'khudhu al-imam kuma sannan wanda ya bar takbira ɗaya dama kamar yadda muka sani a sallah babu komai a kansa ko to dalilin haka imam malik ya ce da sharadin ya zama wato niyyansa shine niyyan takbiratul ihram wannan kabbaran da ya koda ko yana mai ruku'u yayin sa nan wurin akwai matsalar niyya a sallah saboda yace idza nawa bi tilka takbirati da yawa mutane suna fahimtar niyya in an ce niyya shine lafastawa nawaitu salatal maghribi ko iktida'an bil imani misali wannan ba shine niyya wannan ba shine niyya niyya a sallah shine kudirta ma zuciya za a yi wannan sallah amma duk yanda ka faɗi da baki ko so dubu ka faɗa ko cikin jazbi ne in dai ba ka kudirta a sallan zuciyanka ita wannan sallan za ka yi ba to ba ka yi niyya ha kuma in ka kudirta ko ba ka faɗi da baki ba ka yi niyya amma fadi da bakin karfafa kudurtawan zuciyar ne karfafa niyyar zuciyar ne ka fadi da baki saboda ka ƙara istihdari himman ka ne gaba ɗaya ka tabbatar da abin da zaka yi amma wannan fadi da bakin ba niyya shi niyya shine kudurtawa a zuciya saboda haka shi zaka gani kullum malamai suna cewa anniyatu mahallu halqalbi anniyatu mahallu halqalbi abinda ake nufi kenan ba wai ana nufin anniya a yi ta a zuciya bane a'a abinda ake nufi zuciya ita take niyya idan zuciya ta niyyaci za ta yi wannan abin shikenan ya zama idan ba ta niyyaci haka ba bai zama ba wallahi to wannan dai duk cikin matsala guda ɗaya ne dan haka zamu iya ƙara karantawa وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو صحى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح to zamu bar wannan insha Allah zuwa sati mai zuwa inda tambayoyi zamu amsa assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin na
tambaya na ce shi bai kawo wannan maganar du'a al-istikhara na sallah ba da takbiratul ihram kafin karatu
yana da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi a raka'at farko amma ba ya yi a sauran raka'o'i
da mai du'a
na
na sai magana magana daga hannu da yace a wasu tsawon kaulin ya zo wa'ansu sun fahimci ana yi a duka sallolin wasu kuma ba a yi a duka sallar idan a yanzu za ka ga wasu in aka zo sallar suna yi a duka sallar su har in suka idar ma da sallar sai sun yi wannan kabarbarin guda uku haka akwai wanda suke yi
sai an riga an idar da sallar
eh a bayan
an riga an fita sallar
na'am
ai an fita sallar
na'am
ka gani suna ga duk abin da zai yi Allah ya bada sa'a ai ba cikin sallah bane ko suna ka ba matsalar sallah bace kenan tunda an idar ko
alhamdulillah
na'am
kuma da asuba aka tsakanin su da masallaci akwai sa'a sai zan yi mutum ne cewa ko su suke tafiya sallah sauran kullun sai a cikin sai sai wata rana aka zauna a kan yadda suka ce su gaskiya wa asali wa bani sani musu ya amma in har za a ga tsayawa dan ana yin jami'i in an tashi su za su tashi in aka yi hakan ba dan
abin da ya sa na ce ba komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda saboda nauyin jiki sun roke shi ya je ya masu sallah sun yi nauyi ba za su iya zuwa masallaci ba ya je ya masu sallah a wani waje a gidansu su ɗauki wajen masallaci kuma ya amsa ya yi musu shi kenan suka rika sallah su da iyalinsu a gida suna da ladan jama'a kuma ba hikima ba ne watan addinin musulunci yana son tadriji bin mutane a hankali daga wannan matsayin suna jam'i a gida da ba su sallan gaba ɗaya suka zama har za su tashi su jami'a gida alhamdulillah an gode kuma wanda suka zauna suka yi musu nasiha su ma sun kyauta to daga nan a hankali da kansu za su shawara su ce mu je mu cika masallacin jama'a sun rasa ladan kufa amma suna da ladan jami'i to amma kuma in suka je masallaci ya fi musu saboda in aka ce za muka ce za mu yi haka kamar yanzu yin sallah ta hanyar loudspeaker din ne da muka ce in muka ce za mu yi haka to shikenan za mu bar masallatan mu empty duk wanda yake jin sallah kiran sallah daga gida sai yi sallah a gidansa ko daga shago sai yi sallah a shagonsa shikenan masallatan sai mu bar su empty kuma Allah ya ce innama ya'muru masajidallahi anan wurin ya'muru kamar yanda wasu ba su fahimta ba suna dauka innama ya'muru masajidallahi suna nufin ana nufin a sa tires ne da carpet da sauransu ba abin da ake dubi ba kenan batan wanda suke zama kullun suna shiga masallaci yawaita ambatan Allah su rika wannan abu ukun da Allah ya ce ayi a masallaci shine sallah zikirin Allah karatun Qur'ani wanda manzo Allah ya ce innama ju'ila hadhihi masajidu min ajli salati wadh-dhikri wa qira'atil Qur'ani to wannan shine imaratul masajid to sai ya zama ba a sami imaratul masajid inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi na
to really fire up some of the people.
التشوال مسألة التشوال هنا تكون مسألة ليندا أمك كليت الدجوا زاوي مكان معادلة ينزل عند متنزيز وين أنا أبو بامز هذا مالكيا يا شجع أكو أوجان يوم مالكيا لا أشي ما يزود وش أكيد هذا بن أوجان ممكا ممني يوم مالكيا أما أشي بقومي من saboda yanzu wanda suka firke masu tashawwal da itikafi sune yan mazhabin malikiyya masu dagewa akan sai an yi malikiyya mu kenan ko alali duka wadannan biyu kusan a matsayin makruhai suke a wajen imamu malik kusan matsayin makruhai amma yanzu na san da na faɗa duk masu yin tashawwal su kawai sun daji ko su kawai sun daji amma ba zai tsaya daidai da cikin shawar ba wannan yana nuna cewa mashakka wato ibada ce ne asali daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ya faɗe ta sahabbai sun kasance suna yi to amma Imam Malik ya ga mutane suna muhimman ta fiye da wasu wato abin da yake faruwa man sama Ramadan wa atba'u sittan min shawwala wufira lahu ka annahu sama dahara saboda alhasanatu bi ashri amsaliha to kuma dahar kwana 360 ne to in kullun kai Ramadan kwana 30 ka ƙara kwana 6 bayan Ramadan ya zama 36 idan hasana bi ashri amsaliha to kage yana daidai kai azumi 360 sai kaman kai azumin dahar to shi a wajen Imam Malik ai ka san mu dahar ba shi sai mu dahar ai ba shi ko saboda haka ai akwai azumukan da suka fi sitta shawwal muhimmanci daga cikin da wannan shubhar kuma wasu sun dauki siyamun sitta shawwal din sun ba da muhimmanci kamar yanda wasu malamai suke cewa ya zama har wasu garkuwa har tarawih ma ana ci gaba da yi har sai an gama sitta shawwal saboda an mai da shi kamar cikin Ramadan to su kuma a wurin malamai wannan karatu muridai ta muhimmiya ce da zan faɗi muhimmiya ce malamai idan abu sunna ne suka ga jama'a sun rike shi dukkan da yawa sai daga gaske su dena saboda a bar sunna a nan shi ma sunna ya zama sunna me yasa saboda idan kabar mutane suka ci gaba da su kai mai da wannan sunna farilla sai wanda bai yi bai zama kamar yayi haram to idan shugaban tsaro ne na kasa saboda matarsa tana sa hijabi shine dalili ma'ana din ba wanda matarsa ke sa hijabi to shi ne addini ya zama ma'ana sai mai hijabi ma'ana a duk sa hijabi abu mai kyau ne amma shi kadai bai kai ya zama dalilin da zai zama ma'aunin da za a kaddamar da mutum dan matan shi tana kasa irin wannan to saboda haka sai mu gane abubuwan da suke sunnuni ne duk da sa hijabi farilla ne baya cikin irin waɗannan misali abubuwa to sai mu gane abin da yake sunna ne to mu bar shi a matsayinsa na sunna kada wuce iyaka da yawan mu kamar yanzu abin da yake faruwa ta hajji ta hajji bid'a ne ba ma sunna bane eh zo a masallaci a taro a yi ta hajji bai da asali sai da asali kwata kwata ko ta kowace irin fuska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kike jin wannan cewa sayyidina Rasulullah ya kasance yana yi daga baya ga jama'a sun taru ya daina tarawihi ne ba tarawihi amma ayi tarawihi a dawo daga baya a ƙara yin wata sallah ba a taɓa yi ba zamanin manzon Allah ko zamanin sahabbai ba a taɓa yi ba wallahi to amma yanzu sai a nemi raba aure saboda miji ya hana zo ta haihu na farillan ma an ce ki a uwar dakin ki to ban dai ba wai sunna ba mare asali ma na farillan ma ta yi a ɗaki da na ce mare asali ba ina nufin bai da kyau ba yana da kyau ya kamata a riƙa ganewa maganganun da kyau cewa da nayi bai da asali ba yana nufin bai da kyau ba ni a waje na akwai bid'a ne kyau wannan yana ciki bid'atu ne hasana kyau yana da kyau amma bid'a ne bai da asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yi ba sahabbai ba su taɓa yi ba abinda suke yi shine tarawih shine kuma ake kira da azumi min al-layli fa ta'jibuhu nafilatan laka da qur'ani yace to shine dai wannan tarawihin a cikin ramadan ana kiran shi tarawih saboda an yi raka'a hudu akan zauna a dan huta to sai ana kiran tahajjud din cikin ramadan tarawih dan wannan in an yi raka'a hudu sai a zauna a dan huta sannan a tashi a ƙara hudu a zauna a huta haka to sai ana ce mishi tarawih saboda dan tarwihan da ake samu tsakanin raka'a guda amma shine tahajjud din to bayan an yi shi a masallaci a dawo cikin dare to amma yanzu wani zaka samu baya samun halattar sallan farilla baya samun isha'i cikin jama'a amma tahajjud ba zai miki ba to wannan kurakuran su ne suka sa sai ayi yau gobe ake zuwa na da cewa ayi saboda abu ne na alkhairi ibada ne amma dan a tabbatar mutane sunna ne to sai ayi yau gobe a fasa ji a yi gata a fasa sai su gane kai wannan abin ko ba dole bane to kuma haka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa magabata suna cikin abin da suke gane abu ma farilla ne idan sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi ya fasa dan haka wacan kowace ibada wacce take sunna ce to yana da kyau ya zama ana mu'awadanta dan haka ne Imam Malik da ya ga wannan yace kai sita shawwal din nan ba wai ba kyau bane kaza yace amma dai kawai abai saboda mutane sun maida take amma kage yanzu ne mu sita shawwal ai ga Malik kawai ne dai amma dai muna son yin alhamdulillah kuma in sha Allah ne in sha Allah ne to haka kuma itikafi haka ne itikafi itikafi a mazhabin malikiya ba a fito karara an ce makruhi bane amma sharuɗan da Imam Malik yake gindaya mai itikafi ya kai ma mutum ba zai yi ma ya iya ba ma zai yi ba a iya kwata kwata so da yake to saboda wuyan shi kawai ka bari dan ba zai yi ba dan haka ina so ku tabbatar mana ba wani itikafin da ake yi ba a yi ana dai zuwa masallaci amma itikafi wani abu ne daban wani abu ne daban a zo masallaci a yanke mu dukkan halitta baka da alaka da kowa da komai sai karatun qur'ani sai zikiri sai sallah kadai ko magana da wani ba za ka yi ba ko minti daya sai zama Allah ya ce mu iyalin shi al birra tu ridna ba da yake kowa ta zo za ta yi itikafi yace ka wannan itikafi kai dai an zo taro ne shine irin abin da kowa ya ce dai irin ai a gari kaza muka saba muna haduwa da abokai ai da jin ma ana haduwa da abokai tashi a itikafi ya koma wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na
bai da kan ainihin sallan kasaru ne kaman wani adadin kwanaki ne ainihin kasaru take yankewa saboda akwai wasu malamai sun ba da cewa mai yin kasaru zai iya yin watanni ko kuma har ma shekara to ni dai na gaya musu ban san wannan ba amma zan ƙara bincike akai
sabani nasu ya ce wa mashita amma wannan nasu mai rauni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasru abin da ya inganta dadi akan kwana uku kasru na yankewa amma ya inganta a hadisai ga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kasru har kwana 18 ingantattu a cikin Bukhari da Muslim to amma wannan kasrun abin da malamai suke cewa shine kasru ne na taraddud kullum ana niyan za a tashi gobe za a tashi anjima shi yasa aka ci gaba da yin kasru wato akwai niyan tashi ba niyan zama aka zo da shi na wannan kwanakin ba na daya kenan na biyu kuma suka ce a'a ana kasrun ne saboda ana cikin kan hanyar tafiya ne sai a je a sauka anan a zauna sai a ƙara yin kasru sai a sauka a can a zauna ana cikin tafiya ne ba an zo ne da niyan zama a wani gari ba amma in an zo da niyan zama a wani gari to kasru baya wuce wannan kwanakin na kasru wannan shine abin da ijma'in malamai da ijma'in sahabbai tabbatar da shi ko da yake hadisi sun nuni da wancan amma cewa kuma zaka iya yin fiye da haka saboda hadisin Abdullahi ibn Abbas da ya ce wa mashita to wa mashita ai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk zaman shi a Madina sai ya kasu ko ba haka ba ya fa ba inda aka ce haka ba inda aka ce haka dan haka dai wannan kawai wani fahimta ne mai rauni sabbin wanda yake rashin fahimtar nassi ya haifar da wannan ba ta rashin hadin nusus gaba daya a waje ba wallahu ala amma dai matsala ce ta na
dubara ta sanna in ji kamar an yi raka da farko da aka taso kamar kai da karar fatiha wannan tabbatar bari ne sai sha fa dubara karar fatiha to an ce su haɗa da su haɗa da isa da kuma shi da
to ko shige in ya sha'afa ya karanta Fatiha sallan idi gaba da yanci dama sunna ce so daga ya sha'afa ya karanta Fatiha idi da sallah sai ai kabar bari eh sai a ci gaba da kabar barin bayan sallah da ba manufan da kai ana son a yawaita kabarbarin shi yasa shi kanshi wajen adadin kabarbarin ai kaga maganganu ne da yawa sai a raka an farko bakwai wasu ce karbara biyar wasu ce a raka an biyar wasu ce haka ne maganganu ne da yawa dan haka tun da ya sha'afa ne bai yi kabarbarin ba shikenan a idan da sallah sai a ci gaba da kabarbarin da yake Allah ya yafi na'am bayan sallah na'am
ko ba kace komai ma za ka yi rubuwa ko da duka ce Allahu akbar ma a cikin sujudu ko an kaita Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
yayi illa baka yi ma'sur ba baka yi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba amma ba laifi bane tasbihi kawai ake so ayi ka sabba ka girmama Allah shine abin da ake neman ka da shi a cikin rukun ka da cikin sujada sura ga ba sharadi ne sai kai ko kai biyar ko kai bakwai duk ba sharadi bane amma in kai wancan to ka dace da sunna ka fahimce ni amma zaka iya kai ruku kai mai da husa a zuciya ubangiji ka daukaka ubangiji kana da girman mulki ubangiji yanzu duk halittan nan halittan kai haka a zuciya amma misali kana tasawuri kai tasbihi mun ko da kake ta subhanallahi amma hatarin ka baya ka khayyulin wannan to gara ma wanda ya da hausa akan kai kai da baki amma ba kai tasbihin da zuciya ba sura da manufan tasbihin shine dai a girmama Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zuciya mafi bincike shine ayi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mu da sahabbai sun kasance ma ai roƙan makansa abubuwa suke yi a dan ne za a buka can gaba me yasa aka kulle ki
wallahi wannan duka yana daga cikin karancin fahimta cikin addini yana daga cikin karancin fahimta cikin addini ba inda za a yi ba inda ya zo a hadisi na taɓa faɗin wannan hannu ta haddi ko hannu ce ina challenge wanda zai iya kawo min hadisi ƙwara ɗaya wanda ya ce mai azhari bi mai la'asar ko mai la'asar bi mai azhari ba hadisi ƙwara ɗaya wanda ya ce haka kiyasi suka yi kuma kiyasi fasit watan kiyasin shi ne mai nafila ya bi mai farilla mai farilla ya bi mai nafila to ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai namu Azub bin Jabal yana sallah tare da manzo Allah sannan ya koma angon su ya sallah da mutanen angon su to amma wannan baya nufin sallan da yayi da manzo Allah ita ce farillan sa zai ita ce nafila ina ba da gaban sai zai wanda yazo bi manzon Allah ita ce nafilan ba wanda ya tambaye shi a zuciyar shi yace wanda kai manzon Allah ita ce farillar ka dan haka wancan da wadancan suka bi ka su suna farilla sun bi ka kai ne nafila zai yi manzon Allah tunda ya san zai je angon su ya limanci sai ya ji sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam matsayin yana nafila ko ba haka ba wannan kuma ba wani iskali ciki kai ne na fila ka bi mai farilla ba wani iskali kana mutum yana sallan shi na farilla kai ta zo kai na fila ka bi shi wannan ba illa bane illa shine mai farilla ya bi mai na fila ina fatan an fahimce ni to saboda haka ba wanda zai iya tabbatar mana cewa wannan sallan da sahabin nan yake yi da jama'ansa a matsayin nafila dan haka su suna farillan su ne ba inda nasu ya nuna haka dan haka mai yuwa saboda jama'ansa ba wanda zai iya limancin jama'a ciki dan haka in yazo in manzo Allah subhanahu wataala zai yi sallah sai ya bi shi a matsayin yana nafila idan ya tashi daga nan sai ya je anguwan su sai ya sallan sa ta wannan lokacin tare da mutanen anguwan su ya limance su wasu malamai suka ce haka wasu suka ce a'a ai ma abin da yake faruwa shine zamanin ba wanda zai sallar dan haka a wancan lokacin uzurora da yawa za su iya faruwa dalilin haka dan ba wanda ya iya sallan cikin mutane dan haka manzo Allah ya masa uzuri idan an kidar da sallah ya tashi ya je kuma ya yi waɗancan mutanen ya limance su sallah sura ga wannan shine matsalolin guda biyu wannan dai ba shakka ya faru amma da ya faru malamai da yawa sun tafi akan cewa wanda yayi tare da jama'ansa ita ce farilla saboda ba zai yana nafida jama'ansa suna farilla ita ko wancan ne mai azhari mai la'asar ba ma inda ya taba zuwa ba wanda ya taba cewa ka kiyasi akai da wannan matsalar wanda ita kuma wannan matsalar ita kanta kaga akwai shubha a cikin ta da haka ba za a iya kiyasi ba ya zama kiyasun fasiki wallahi a'lam
akan ashawin
tarawai
wanda dai wanda yi ta sulusin karshe na dare misali tana nan a tarawih ko kuma a tahajji din ta
tana nan a tarawih eh ita ce tahajji ce tarawih duk suna da yin ta abu ɗaya ne ba wasu da suka rama suka mai da su ita ce tarawih ita ce tahajji din a ramadan ake sunan ta tarawih so da ko a yau kai tana nan a tarawih shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yake yi duk dare ne ke tun farko har sai dare ya kare sallallahu alaihi wasallam yake yin ta so da kan ka barta sai tsakiyar dare kai ta ya mafila ta ya filada ka barta duk wata sallar nafila ta dare an fi san ta ayyita a wannan lokacin ba'dan nisfil awwal min al-layl to wasu ma ce fi thuluthil akhir saboda wannan hadisi na na na
ya halatta liman yake ba da wannan ta sallaci
Sai wani sallaci ya zo wani limami sallah na koyi dawo sai sallar sallar gurbar kunsha zai dawo sallar shi ta kuma ya limanci ba shi ne magana da malamin idan har yadu wancan sallah a matsayin nafila ce wanda zai yi yanzu da jama'ansa ita ce farilla to da sauki ko da yake dai mafi kyau kar yi haka musamman ka ba da misali da makriba musamman domin magriba ba a nafila kafin sallah manzo Allah bai taba yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba nafila kafin yi sallar magriba ba amma ya ga sahabbai suna yi bai ce musu komai kuma Imam Malik ya tafi akan ba za a yi to idan ya dauki wancan a matsayin nafila dan kaga ma dai lokacin ta tafi ta maki nan lokacin da ya dawo yayi da jama'an nasu to wannan kenan amma dai mafi kyau shine kariya haka amma idan a matsayin sallar magriba ne yayi tare da wancan liman din to a mazhabin malikiya da kuma wanda shine kauli mafi rinjaye to bai halatta kuma yazo ya limanci wani ba sallah ina fata an fahimce idan a matsayin sallar magriba ne sallan da yayi wancan liman din to bai halatta kuma yazo ya yi wani sallah ba na
Allahu
an yi sabaniya ne a mazhabin malikiya ba a yi wasu mazhabobi suna ganin za a yi
tambaya mai biyu shi a saman tsakiya akwai wanda za su kawo za a dasha ya kawo sai su yi kula a matsayin da stashi
bai da asali ta yi sakamako ba ya da asali amma ijin haka tashi a haka yana da asali amma dunkula hannu ba ya da asali na na wale musa
kuma ba ta da kuce a da sallar da ba ta sha kuma ko sai sa hada kuma sai ci gaba musamman da yake ko da dai ne ya zama a cikin da sauransu
sai a zauna kuma a ci gaba da hira da kira kuma nake so da hukuncin hada wannan sallolin kuma irin yadda ya kamata a hada
na'am annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah saboda ruwa da hadari da iska kamar yadda ka sani ya halarta a hada amma ana hadawa ne idan ka kalli hikimar hadawa to an hada ne saboda a sauƙaƙa ma al'umma kuma su samu su je gida da wuri kafin ruwa ya rinjaye su kuma saboda yanayin cadi da sauransu da irin garin da ake ciki to amma idan har mutane suka hada sannan suka shiga cikin wani lamarin su na duniya to sun aikata laifi na wannan hadawan su kai dan ba za ka ce sallah ba ta yi ba a fiki hance ka san akwai bambanci tsakanin ibada ta yi a fiki hance da kuma ibada ta yi yanda ya kamata a yi a fiki hance ibada ta yi saboda an yadda a hada saboda waɗannan dalilan to amma tsaman da ya yi kuma ya shiga wata harkar duniya to shi kuma wannan laifi ne ya yi na shiga wannan harkar duniyan bayan hada sallah ko kuskure ne ya yi na shiga harkokin duniya bayan kuma ya hada sallah da dalilin hada sallah shi ne wancan wallahu a'lam wannan shi ne amma kamar yanzu misali ne ka zo ka ce mutum ne ya yi azumi ya zo shan ruwa sai ya sha giya liyazu billahi ko ana shan ruwa ya sha taba irin yanzu wanda za ka ga wasu da an sha ruwa an sun kunna taba kaga azumin sa yayi ko bai ba na ana zuwa shan ruwa sai ya sha giya bayan an sha ruwa azumin sa tayi to ai ba kai zaka hukuncin ba addini malikiya ba a yi amma wasu mazhabobi ana yi saɓani ne a malikiya akwai aljan usuri shi ne kaɗai aka yadda da shi mun yi bayanin shi ƙwar a farkon karatunmu na auqatu salat amma tun da dai kana da uzuri baka halarta ba wato akwai wani lokaci da ake ce ma waqtul ishtiraki tsakanin azhar da la'asar wanda wannan lokacin lokacin azhar ne kuma wannan lokacin lokacin la'asar in muka kalli hadisin jibrilu na ranar farko yayi sallan azhar rana na biyu yayi sallan azhar lokacin da inuwan komai ya kai daidai tsawonsa a ranar farko kuma a wannan lokacin ne la'asar sura kaga wannan lokacin ya zama waqtul ishtiraki to shi imam malik sai ya ce to sai dai a jinkirta azhar har ta zo wannan lokacin sai a yi ta kaga an yi azhar a lokacin ta an yi la'asar a lokacin ta a zahiri an yi jami'i amma a hakika kowanne a lokacin ta kai amma ba za a hada su a farkon lokacin azhar ba na malikin fara
ba ta irin za ta da tambaya ba ce in za a yi sallah ba a haka to akwai wasu wani sabon wani imanin su bai kai ba ba shi karfi sosai to sai su samu kallo hukumkin su karfi haka sai su ce da shi ya ce sallah to saboda wai abin da asalin shi da aka fara haka ba wai domin su wai na masu kallo abin an yi haka to ka ga hukumkin su zai faɗi.
Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yuhibbu an tuzaru khasru kama yuhibbu an tuja azahi mafi yawan abubuwan da suka haifar da ruksa dalilan yanzu ba su yanzu misali kasru abin da yasa ake kasru saboda wahalan da ke cikin tafiya har nafila ma an dauke maka irin su duk tahiyatul masjid da meye an dauke sallan ma aka ce ka rage yawanta saboda irin tafiyan wancan lokacin a sha azumi yanzu saboda Allah wani tafiya ne zaka yi kake wani bukatun shan azumi a tafiyan mu ne yanzu sai kun canjin lokaci kawai nayi wani fatawa na kuskure wata rana a wajen tafsiri to amma dai anan zan iya gyara fatawa duk da a wajen tafsiri ne nayi kuskura an tambaye ni kan mutumin da ya tashi a jirgin sama
karfe 6 yamma misali pilot mai tuka jirgi ko saura minti 5 a sha ruwa yanda tambayan ta zo da ya tashi sama sai ya nufi barayin da rana bata fada ba kaga zai tafi against rana kenan duk inda zai tafi ga shi ja a kasan shi saura minti 5 a sha ruwa to amma duk inda yake tafiya zai ta tafiya tare da rana ina fata an gane to ya shan ruwan sa to wannan matsalar mafi yawan malamai sun tafi a gance won ba zai sha ruwa ba sai tare da garin da zai tirawatan sai ranan ta bada ko kwana nawa zai yana tafiya sai ya je ranan ta fada da gaske sannan ya sha ruwa ba zai itibarin garin da ya baro yace yanzu a garin da na baro an sha ruwa dan haka barin sha ruwa ba Allahu a'lam wannan yana da alaka da wannan tambayar ne yanzu shi yasa ya tuna mu to dan haka rukhsa ce ba inda zakai da ita addini ya aje ya ce da wannan rukhsa ni yanzu bazan so in ce ba rukhsa illa mu in ce wanda yayi anan bai aiki da hikima addini da ya aje wannan rukhsan dan wata hikima ne yanzu akwai garuruwan da wata goma ma ruwa yake ko a turai misali to shikenan sai a ce waɗannan mutanen za su afala ibadar magriba da isha'i kuma saboda kullun ruwa su ruwan ma shine addini shine al'ada shine rashin ruwan shine ma baku ko yanzu nan ba an ce bardin warihin bane dalili to shikenan kaje Canada ma sai kace saboda bardin warihin ma Allah sabu gure hali ai su ga dai ba ko shine ba ko misali ko to in muna kallon hikima to sai mu babbanta abubuwa yanzu masu zuwa masallaci nan kowa a motar shi ingantacciyar mota ga lema da sauransu ba wani dalilin da sai sun hada sallah wannan rukhsan ba sa bukatar ta ka fahimce ni amma yanzu ban zan iya bude baki in ce maka in sun yi sallar su ba ta yi ba ai sun yi abin da addini ya yi da shi to amma ba su yi aiki da hikimar nan su ina fata an fahimta wallahi sallu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam